نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين شاب يرغوة رجب هجرانا دي شكرا دبو دا داري هدو دا تلاتين دا دايا دايدي دا إشرين دا تقص غوة شدا شكرا تدبو بيو دا قوما za mu gabatar da bayani na farko akan hadisi na 11 littafin 40 hadis na al-Imam an-Nawawi insha Allah an Abi Muhammad an karbo wannan hadisi daga baban Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib al-Hasan dan Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-Hasan bin Ali jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya ruwaito hadisin nan na 11 na littafin 40 nawawiyya sibti rasulillah jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa raihanatihi da yawa malamai suna fassara wannan kalma da cewa kamshi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato al-Hasan bin Ali kamshi ne ga manzon Allah kalma ce wadda take da ma'anoni masu yawa sai dai mafi dacewa shine ka ce arziki ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'ana raihanatihi arziki ga manzon Allah wannan fassara ita zaka samu cikin an-nihayatu fi garibil hadith wal athar littafin ibn al-athir mujallad nabiy shafi na 288 haka nan lisanul arab littafin ibn al-manzur Allah shi masa rahama mujallad na 4 shafi na 288 والريحان يطلق على معان كثيرة يطلق على الرحمة والرزق والراحة وبالرزق سمي الولد ريحانا إذن أكتش ريحانته أنا نفن الحسن بن علي أرزقيني كمنظم الله ميتا أكتش والحسن بن علي جيك منظم الله أرزقيني كالنبي محمد saboda kasancewar shi al-Hasan da kuma dan uwansa al-Husayn ɗayan nana Fatimatu Zahra radiyallahu anha waɗannan jikoki guda biyu na manzon Allah al-Hasan da al-Husayn a ƙarƙashin inuwansu ne arzikin zuriyar manzon Allah ta fito don haka ma'anar raihanatuhu shine arziki ga manzon Allah wanda a inuwar arzikin nan da Allah yayi wa annabi Muhammad ya bashi waɗannan jikoki guda biyu karkashinsu ne zuriyar manzon Allah ta yadu a duniya, a karkashin inuwar wannan arziki ne ake samun mahadi wanda zai bayyana a ƙarshen duniya. Hadisai da dama sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabban manzon Allah mutum 26 suka ruwaito hadisi a kan bayyanan mahadi a ƙarshen zamani. Sahabban manzon Allah mutum 26, kowane ɗaya daga cikinsu ya ba da labarin cewa babu shakka mahadi zai bayyana ƙarshen zamani. Kuma za ka samu hadisan cikin littafin hadisai guda 38, ba littafin hadisi ɗaya ko biyu ko uku ba, littafin hadisai guda 38 sun ruwaito hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam a kan tabbacin zuwan mahadi kafin ƙarshen zamani. Don haka malaman sunna suke cewa hadisai a kan mahadi sun kai haddi na attawatur. Idan aka ce hadisi ya kai haddi na attawatur, ƙaryata wannan hadisin yana ɗauke da haɗari ga aƙidar musulmi. Ba abin mamaki ba ne mutum ya kafirta idan ya zan yana ƙaryata hadisin da ya kai haddi na attawatur. Allah shi kare mu. Ka duba littafin da ake kiransa Ashraqu Sa'a, littafin wani malami da ake kiransa Yusuf bin Abdullahi Al-Wabil, ya tattaro hadisan nan daga shafi na 195 zuwa shafi na 203. A kan haka ne Shaykhul Islam Ibn Taymiyya cikin Minhajus Sunna mujallar na 4 shafi na 211 yana ta'aliki ma wani hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito, hadisin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yana cikin sahabban nan mutum 26 waɗanda suka ruwaito hadisai akan bayyanan mahadi. A riwaya ta Abdullah bin Umar, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, "Yakhruju fi akhir az-zaman rajulun min waladi." A ƙarshen zamani akwai wani mutum da zai fito daga zuriyana. Manzon Allah yace min waladi, daga ƴaƴana. Akan wannan dalili malamai suke cewa jika yana matsayin ɗa ga ubansa, da jika da ɗa darajar su guda ne. Kaga ya saba ma al'ada ta Bahaushe, babu wasa tsakanin jika da kakansa, babu wasa. Manzon Allah yace ƙarshen zamani wani mutum zai fito min waladi, daga cikin ƴaƴana, ismuhu kasmi, sunan wannan mutumin zai zama ɗaya da sunana, wa kunyatuhu ka kunyati, alkunyar wannan mutumin za ta zama ɗaya da alkunyata, ana kira na baban Al-Qasim, hakanan za a kira shi shima baban Al-Qasim. Inji annabi Muhammad, yamla'ul arba adlan kama muli'at jura, wannan mutumin a ƙarƙashinsa za a samu mulki na adalci a duniyan nan baki ɗayanta. Babu wani bigire na duniya wanda ba za a cika ta da adalci kamar yanda aka cika ta da murdiya ba a zamanin wannan mutumin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zaka huwal mahdi, wannan mutumi shi ake cewa al-mahdi. Shaykhul Islam Ibn Taymiyya a cikin Minhajus Sunna yace innal ahadith allati yuftaju biha ala khuruj al-mahdi ahadithun sahihatun, hadisai da ake ba da labari game da zuwan mahadi hadisai ne ingantattu daga bakin annabi Muhammad. Rawaha Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmad wa ghayruhum, malaman hadisai sun ruwaito kama daga al-Imam Abu Dawud, al-Imam Tirmizi, al-Imam Ahmad, min hadith ibn Mas'ud wa ghayrihi, hadithin Abdullah ibn Mas'ud da wasu sahabbai da yawa. Shaykhul Islam yace ka qaulihi sallallahu alaihi wa sallam fil hadith alladhi rawahu ibn Mas'ud, kamar misali a hadithin da Abdullah ibn Mas'ud ya ruwaito, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun, da dai a ce babu abin da ya rage ma duniyan nan face rana ɗaya kaɗai, kwana guda daya ita ta saurama duniya da tawallallahu zalika alyawm annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina tabbatar muku Allah zai miƙar da wannan yini ata ya karuja fihi rajulun minni sai wani mutum ya fito ma duniya yayi mulkin duniya wannan mutumin zai fito daga jikina aw min ahli baiti ko ko wata riwaya aka ce zai fito daga cikin wato iyalin gidana yuwaqi'u ismuhu ismi sunanka zai dace da sunana wa ismu abihi ismu abi sunan babansa zai dace da sunan babana yamla'ul arda qistan wa adalan kama muli'at zulman wa tura wannan mutumin zai cika duniyan nan da adalci kamar yanda aka cika ta da murdiya Sheikhul Islam yace wannan hadisi na Abdullah ibn Mas'ud yana tabbatar da maganar Annabi Muhammad manzon Allah yana bada tabbacin babu makawa game da bayyanan mahadi duniyan nan ba za ta tashi ba sai mahadi ya bayyana ko da zai kasance rana guda ce za ta rage ma duniya Annabi yace wannan rana gudan Allah zai miƙar da ita kai tsawo yanda sai mahadi ya bayyana ya gama zamanin sa kafin nan wannan yini ya kare hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam Tirmidhi wa Abu Dawud mai riwayati Ummi Salama wa Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yamlikul arda sab'a sinin mahadi zai mallaki duniyan nan tsawon shekara 7 babu wani wuri wanda ke kan wannan duniya wanda bai shiga karkashin mulkin mahadi inji fiyayyen hadita Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata rana sayyiduna Ali Allah shi kara masa yarda nabara ila al-hasan inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana zaune tare da sayyiduna Ali sai aka ga ya kalli al-hasan ɗansa wa qala sai yace inna ibni hadha sayyidun kama sammahu rasulullah jama'a kun ga yaro na dinnan al-hasan sayyiduna Ali yace shugaba ne wannan kalma ta cewa dana dinnan shugaba ne ba magana ta bace magana ce ta manzon Allah ya kira shi da sunan shugaba don haka nake tabbatar muku da wannan kalma wa sayakhruju min sulbihi kuma a karkashin tsatson wannan yaro zuriyarsa a karkashin ta za a samu rajulun wani mutum yusamma bismi nabiyyiku za a kira shi da sunan annabin ku yashbahuhu fil khalqi wa la yashbahuhu fil khuluqi yana kama da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta wajen halitta baya kama da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta wajen halayya mahadi yana kama da manzon Allah ta wajen halitta da wajen sunansa da alkuniyarsa da sunan mahaifinsa duka sun dace da sunayen manzon Allah amma baya kama da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta wajen halinsa yamla'ul arda qistan sai cika duniyan nan da adalci bayan Sheikhul Islam ya kawo waɗannan hadisai a cikin minhajus sunna sai yace wa hadhihi al-ahadis waɗannan hadisai da aka samu da yawa game da zuwan mahadi jama'a sun kasu kamar kashi biyu dangane da su galata fiha tawa'if kashi guda daga cikin musulmai an samu sun tafkashi mai ta wajen tsananta al'amarin mahadi sun kai shi mahallin da annabi bai kai shi ba wa ta'ifatun ankaruha an samu wata jama'a kuma ta daban wacce ta musanta ma bayyanan mahadi din baki daya suna cewa ba su yarda cewa mahadi zai bayyana ba wahtaju bi hadisi ibn majah har ma suna kafa hujja da wani hadisi na ibn majah wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la mahdiya illa isa ibn maryam babu mahdi sai fa annabi isa dan maryam shi kadai wa hadha alhadith da'if sai shaykhul islam yace to wannan hadisin da ke cewa babu mahdi
hadisi ne wanda ke da rauni, don haka bai dace a yi aiki da shi ba. Al’amari na mahaji babu shakka gaskiya ne wanda babu kokwanto a kansa, kamar yadda Shekul Islam ya faɗa, illa dai yana da kyau mutum ya yi hattara. Abinda Annabi bai tabbatar game da mahaji ba, kar ka tabbatar da shi. Sannan kar ka yadda ka musanta zuwan mahaji, ka tabbatar da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka duk malaman sunna ba ma Shekul Islam kadai ba, za ka samu wannan ita ce maganar su tun daga zamanin tabi'ai har zuwa wannan zamani. In dai malami ne sananne wanda ke da aqidar ahlus sunna, wannan ita ce fahimtarsa. Daga ciki akwai Ibn Kathir, akwai littafin da ya rubuta musamman akan alamomin tashin kiyama, ana kiransa An-Nihayatu fil Fitan wal Malahib, mujallar na farko shafi na 31. Yana cewa waɗannan hadisai in ka dube su da kyau za ka fahimta cewa yakunu ismuhu Muhammadu, sunan mahadi zai tabbata ɗayan biyu, ko dai ya kasance Muhammadu bin Abdullah, ko ko ya kasance Ahmad bin Abdullah, saboda kowane cikin biyun nan suna ne na manzon Allah. Muhammadu bin Abdullah ko kuwa Ahmad bin Abdullah. Ibn Kathir ya ce wa huwa min zurriyyati Fatima binti Rasulillah, mahadi zai tabbata daga cikin zuriyar Fatima ƴar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Thumma min waladil Hasan bin Ali, sannan daga ƴaƴan Fatima din mahadi zai fito ne karkashin zuriyar Al-Hasan bin Ali radiyallahu anhum ajma'in. Mutane suna kuskure, sukan ɗauka cewa Al-Hassanu da Al-Husainu ɗin nan tagwaye ne, alhali kuma ba tagwaye ba ne, ba lokaci guda aka haife su ba. Kamar yadda ake samun kuskure wajen ɗaukan Al-Hassan da Al-Husainu akan cewa suna ne na tagwaye, don haka in ma baka sanya ma tagwayenka ba, ana ganin ka yi laifi. Duk da cewa ba laifi ba ne a sanya ma tagwaye Al-Hassanu da kuma Al-Husainu, amma kuskure ne a ɗauka cewa Al-Hassan da Al-Husain jikokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tagwaye. Idan ka duba Al-Bidayatu wan Nihaya, littafin tarihi na Ibn Kathir, mujallar na 8 shafi na 36, Bi Sifatu Safwa, Sifatu Safwa littafin Ibn al-Jawzi, mujallar na farko shafi na 758, Da Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym, mujallar na 2 shafi na 35, da Al-Isabatu fi Tamyiz as-Sahaba littafin Ibn Hajar al-Asqalani na tarihin sahabbai, mujallar na farko shafi na 327, da Siyaru A'lamin Nubala mujallar na 3 shafi na 245, za ka samu bayanin cewa an haifi Al-Hasan bin Ali a watan Ramadan shekara ta 3 da hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah yana da shekaru 3 a Madina aka haifi Al-Hasan bin Ali jikansa, wato jikan manzon Allah. Wa wulida Al-Husain, shi ko Al-Husain an haife shi watan Sha'ban, an haifi Al-Hasan a watan Ramadan shekara ta 3, kafin Ramadan ta shigo ta zagayo watan Sha'ban aka haifi Al-Husain. Don haka sai ka kaddara watanni nawa ke tsakaninsu. Malaman tarihi suke cewa tsarki ɗaya ne ko biyu Fatima ta samu daga haihuwan Al-Hasan sai samu cikin Al-Husain, don haka tazarar da ke tsakaninsu ba ta da yawa. Wannan dalilin yasa da yawa suke ganin kamar tagwaye ne, alhali kuma haihuwansu daban-daban. Lokacin da aka haifi Al-Hasan, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauke shi ya tauna dabino. Abu na farko da ya shiga cikinsa shi ne yawun Annabi Muhammad, ya yi masa at-tahniq kafin a kawo Al-Hasan ga manzon Allah. Dama can Sayyiduna Ali ya masa suna Al-Harb, yaki. Waƙila a wata riwaya aka ce ya masa suna Ja'far sunan wansa. To lokacin da aka kawo shi ga manzon Allah, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi tambaya. Sayyiduna Ali ya ce ga sunan da ya bashi. Sai manzon Allah ya canza wannan suna da kansa ya maida masa Al-Hasan. Kuma haka nan ya faru bayan haihuwar Al-Husayn. Manzon Allah ya canza masa suna ya bashi Al-Husayn. Akwai wani yaron ma da aka haifa ana ce masa Al-Muhsin. Waɗannan yara gaba ɗayansu manzon Allah ne ya ba su suna. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan ɗauki Al-Hasan yana wasa da shi, yakan shiga masallaci da shi ya zauna majalisinsa. Malaman tarihi suka ce rubbama masallisanahu, sau da yawa Annabi kan sanya bakinsa cikin bakin Al-Hasan, sahabbai suna gani yana tsotsan wato harshen Al-Hasan saboda nuna kauna gare shi, wanda wannan yana cikin al-manaqibul lati in farada biha Al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu. Wato wata falala ce wadda Al-Hasan ya samu daga cikin falala wanda sahabban manzon Allah suka samu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauke shi yana wasa da shi, ya kama harshensa yana tsotso. Al-Hasan bin Ali ya sanya hannunsa a gemun manzon Allah ya kama ya ja ya sa yatsunsa yana wasa da gemun manzon Allah, sahabbai suna gani. Ba a taɓa samun yaron da ya samu irin wannan gata kamar jikan manzon Allah ba. Malamai suke cewa har yakan hau minbari da Al-Hasan bin Ali. Ya hau minbari zai yi huduba ga sahabbai, ga jikansa yana riƙe da shi. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisai waɗanda suke gwada irin falala da Al-Hasan bin Ali ya samu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Misali na farko, akwai hadisin Anas bin Malik wanda Anas yake ba da labari cewa lam yakun ahadun ashbahu bin nabiyyi min Al-Hasan bin Ali, ba a taɓa samun dan adam wanda ya ɗauki kama irin na manzon Allah kamar Al-Hasan bin Ali ba. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari. Babu dan adam da ke da kamanni da manzon Allah kamar wannan jikan nashi Al-Hasan dan sayyiduna Ali, Allah shi ƙara masa yarda. Sannan na biyu, akwai hadisin Al-Bara bin Azib wanda shi ma Al-Imam al-Bukhari da Al-Imam Muslim suka ruwaito. Al-Bara bin Azib yace ra'aytu Al-Hasan bin Ali ala atiqin nabiy, naga Al-Hasan dan Ali akan kafadar manzon Allah. Wa huwa yaqul, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbuhu, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbuhu, ya Allah ina son wannan yaro kai ma ka so shi, ya Allah ina son wannan yaro kai ma ka so shi. Ka duba sharhan wannan hadisi Fathul Bari mujallal 13 shafi na 66. Sannan akwai riwaya ta al-Imam al-Bukhari hadisin Usama bin Zaid رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يانا شوا كان يأخذه والحسن من ظن الله يكن أوكي أسامة بن زيد يأوكي الحسن يريك سوري قدا يانا شوا اللهم إني أحبهما فأحبهما يا الله إنا سنوات النيارة كسوس. متفق عليه. جاكم حديث عند الإمام الحاكم يرويته حديث أبو هريرة الله شكاره مسيردا. أبو هريرة يكي شوى لا أزال أحب هذا الرجل بازن كشي بإنا سن ون متمن بعد ما رأيت رسول الله يصنع ما يصنع باين أبند نغني دا إدانونا النبي يايم ون جيك الناج. أبو هريرة يكي بازن بالدنيا بفاكي إنا سن الحسن بن علي سبو دا إرن أبند نغمن زن الله يايم سا. Aka tambaye shi me kaga manzon Allah yayi ma Al-Hasan, sai yace ra'aytu Al-Hasan fi hijrin nabi, naga Annabi ya dauki Al-Hasan ya dora akan cinyarsa. Wa huwa yudkhilu asabi'ahu fi lihiyatin nabi, ya dauki yatsunsa ya shigar a kemun Annabi Muhammad. Babu dan adam wanda bai sha'awan a ce shi yayi haka, kana son a ce fatar jikinka ta taba ta manzon Allah, sai ga yaro yana wasa da gemun manzon Allah. Wan nabiyyu yudkhilu lisanahu fi fihi, shi ko annabi ya buɗe bakinsa ya shigar da harshensa cikin bakin Al-Hasan. Sahabbai suna gani sun matsala, sannan sai yake Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah ina son yaron nan, fa uhibbuhu kai ma ka so. A dalilin abubuwa guda uku din nan, Abu Huraira yace ba zan gushe ba har in bar duniya ina kaunan wannan yaro. Ga kuma riwaya ta al-Imam al-Hakim hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cewa kunna ma'a Abi Huraira, a hadisin Abu Sa'id al-Makhduri yace muna tare da Abu Huraira wata rana, wannan abu ya auku bayan rasuwar Annabi Muhammad. Ana tare da Abu Huraira, fa ja al-Hasan bin Ali bin Abi Talib alaina fa sallama. Al-Hasan yazo wucewa ya mana sallama. Faradadna alayhi salat, sai dukkanmu muka mayar ma Al-Hasan bin Ali wannan sallama. Walam ya'lam bihi Abu Huraira, shi Abu Huraira bai san Al-Hasan ya wuce ba. Fa qulna lahu, sai muka ce masa, ya Abu Huraira, hadha Al-Hasan bin Ali, wannan fa Al-Hasan bin Ali ne ya wuce yake mana sallama. Qad sallama alaina, ya mana sallama kai baka ji ba. Abu Huraira ya ce Al-Hasan ya wuce mu yayi sallama ban ji ba. Suka ce shi wuf. Abu Huraira ya miƙe bai ce musu komai ba, ya garzaya sauri yake, sai da ya isa inda Al-Hasan yake ya ce masa, wa alayka salam ya sayyidi, amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai shugabana. Sun makala, sannan sai ya ce ma waɗanda suke tare da shi, sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa, innahu sayyidun, wannan yaron shugaba ne. Don haka yasa wannan yaro shugabana ne har zuwa tashin kiyama. Warawa abu abdullah al-hakim bi isnadihi ila abu huraira aidan wal hadithu sahihun annahu laqiya al-hasan bin ali fa qala ra'aytu rasulallah qabbala batnaka fakshif al-mawdi' alladhi qabbala rasulullah. Wata rana Abu Huraira ya zo ya samu Al-Hasan bin Ali ya ce masa, ina da wata bukata wurinka, ka ce maka. Mece ce bukatarka? Ya ce, na taɓa ganin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sumbaci cikinka. To bukatata abunka shi ne, don Allah ka daure ka buɗe min wannan gurin, ni ma in sumbaci gurin nan. Al-Hasan bin Ali wa kashafa lahu al-Hasan, ya daga rigansa ya bude masa inda manzon Allah ya sumbata. Kaga kenan yaron bai manta wurin da manzon Allah ma ya sumbata ba, yana budewa. Fa qabbalahu Abu Huraira, ya sumbaci wannan gurin ya tafi. Wannan asalin hadisin Abu Huraira yana cikin riwaya ta al-Imam al-Bukhari hadisin Abu Bakara, wanda Abu Bakara yake cewa, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ala al-minbar, naji annabi sallallahu alaihi wa sallam akan minbari, wal hasan ila jambihi yanzuru ila an-nasi marratan wa ilayhi marra, manzon Allah ya kalli mutane ya dawo ya kalli Al-Hasan, yana gefansa ya kalli mutane ya dawo ya kalli Al-Hasan, ya kudu yana ce musu, inna bani hadha sayyidu, kun ga dana dinnan shugaba ne. Ya dubi mutane ya nuna Al-Hasan ya kalle shi ya dawo ya ce musu, kun ga dana dinnan shugaba ne. Wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn min al-muslimin, kuma da sannu a kwana a tashi komai dadewa, Allah zai yi amfani da Al-Hasan ya shirya tsakanin rundunonin musulmai guda biyu a zauna lafiya. Manzon Allah ya faɗi wannan magana hadisin Abu Bakara yana cikin Sahihul Bukhari. Wannan magana ta manzon Allah mu'jiza ce mai girma, magana ce da aka yi ta a cikin jama'a, don haka ta samu riwayar sahabban manzon Allah da dama. Magana ce sananniya cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira Al-Hasan bin Ali da cewa shugaba. Wannan mu'jiza ta tabbata kamar yadda manzon Allah ya faɗa. Ka duba sharhin wannan hadisin cikin Umdatul Qari, littafin hadisi sharha na Sahihul Bukhari, littafin Al-Hafiz Al-Aini, mujallad na 13, shafi na 144. da ma'alimus sunan littafin al-Khattabi mujallal na 4 shafi na 311 wa aslul qadiyya bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zamanin sayyiduna Ali a lokacin da aka samu wani dan ta'adda Abdurrahman ibn Maljam al-Muradi daga cikin al-Khawari yayi kisan gilla ga sayyiduna Ali ranar Juma'a daren Asabar. Sayyiduna Ali ya fito zai tafi sallah. Wannan mutumin Abdurrahman ibn Maljam ya tari sayyiduna Ali ya daba masa takobi. وتوفي ليلة الأحد بإحدى عشر ليلة بقيت من رمضان سيدنا علي يا رسول رانر قوم شاء تايا أبين دي رجي كي وطا رمضان يكاري فانكي قوم شاء تايا شكرة كأربعين دك هجر المنزان الله بايا رسول سيدنا علي وبوي على ابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان في هذه السنة أيضا أولنا اللوكة شيء bayan an yi jana'iza sayyiduna Ali Allah shi kara masa yarda jama'a suka yi mubaya'a ga al-Hasan ibn Ali babban dan sayyiduna Ali aka ce yanzu kai ne shugaban musulman duniya wa aqama al-Hasan ayyaman mufakkiran fi amrihi al-Hasan ibn Ali ya dauki kwanaki yana tunanin al'amarin sa domin sabani ya shiga tsakanin musulman duniya a wannan lokaci sahabban annabi Muhammad mutane ne kamar kowa don haka ana iya samun sabani ya shiga tsakanin su kamar yadda zai shiga tsakanin kowa ba annabawa bane ba ma'asumai ba an samu sabani ya shiga tsakanin sahabban annabi Muhammad don haka daula ta rabu kashi biyu firqatun min jihati kashi guda na al'umar musulmai suna tare da al-Hasan ibn Ali shine shugabansu wa firqatun min jihati Muawiya kashi guda suna tare da Muawiya al-Hasan ibn Ali ya samu kwanaki bayan an nada shi shugaban musulman duniya yana tunanin al'amarin sa ya fahimci cewa innal amra la yastaqim al'amari ba zai taba zama daidai ga musulman duniya ba muddin kansu ya rabu wara'an nazara fi islahil muslimina wa fitni dima'ihim awla min an-nazari fi haqqihi wannan lokaci al-Hasan ibn Ali yadu bi haqqinsa ba shi yafi dacewa ba kamar haqqin musulman duniya daga wannan lokaci ya aika mu Muawiya yana buƙatar su haɗu bayan an haɗu yace ya bashi mulkin musulman duniyar baki daya ya je ya rike wannan shekara musamman malaman sunna suka yi mata sunan ta'amul jama'a shekarar da kan musulmai ya haɗi waye yayi dalilin haduwar kan musulman duniya al-Hasan ibn Ali yace ya janye daga shugabancin nan ya barwa Muawiya وكانت خلافته 6 اشهر الا اياما وتني شده يا سامو با فالكي كدان wannan ya tabbatar da abin da manzon Allah ya fada yana cewa innabni hadha sayyid wannan yaron nawa da kuke gani shugaba ne yana duban sahabbai ya dubi al-Hasan ya fadi wannan magana ya kalli sahabbai ya dubi al-Hasan ya fadi wannan magana sannan manzon Allah ya ce Allah zai shirya bangarorin musulman duniya albarkacin al-Hasan ibn Ali Allah shi kara masa yarda. Ya rasu hijira na da shekara 50 radiyallahu ta'ala anhu. Duba Fathul Bari mujallal na 7 shafi na 95. Magana a kansa magana ce mai tsawon gaske. Allah madaukaki shi kara masa yarda. Mu koma hadisin. Hadisin nan wanda ya ruwaito shi shine jikan manzon Allah. Kala yake cewa hafizu min rasulillah na kiyaye daga bakin manzon Allah yana cewa da ma yaribuka ila ma la yaribuka kabar abinda kake kokonto zuwa ga abinda baka kokonto rawahu tirmizi al-imam tirmizi ya ruwaito wannan hadisi hadisi na 2520 da kuma al-imam an-nasa'i hadisi na 2711 وقال الترمذي حديث حسن صحيح الامام الترمذي yace wannan hadisi mai kyau ne ingantacce abinda al-hasan yace nufi da cewa hafizu min rasulillah na kiyaye daga manzon Allah wannan magana ta shi tana nuna maka cewa lokacin da manzon Allah ya rasu al-hasan yana karami an haife shi hijira na da shekara 3 manzon Allah ya rasu hijira na da shekara 11 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya al-hasan yana da shekaru nawa kenan bai cika shekara 8 ba saboda an haife shi a watan ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu a watan rabiul awwal watan shekara 7 ne da watanni al-hasan bin ali yake da shi a lokacin rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana da shekaru 7 da ɗan watanni kaga ba shi da wayo don haka ba a tsammanin yaro karami kamar wannan a ce ya haddace hadisai daga bakin manzon Allah hadisan nasa ba su da yawa shi yasa yake cewa hafiz na kiyaye wato ɗan kaɗan abin da nake iya riƙewa wanda hankali na ya ɗauka daga cikin maganganun da manzon Allah ya faɗa akwai wannan kalma ina tuna annabi ya taɓa cewa da ma yaribuka ila ma la yaribuka wannan na riƙe wannan magana ina ɗan ƙarami ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto wannan hadisin yana cikin hadisai kaɗan waɗanda al-Hasan bin Ali ya ruwaito kai tsaye daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam asalin hadisin riwaya ta al-Imam Tirmidhi hadisin Abu Hawra As-Sa'di ya tambayi al-Hasan bin Ali Abu Hawra As-Sa'di tabi'i ne shi ko al-Hasan bin Ali sahabi ne yace masa to lokacin da manzon Allah ya rasu dai kana dan karami ma hafizta min rasulillah ka bani labarin yawan hadisan da ka iya haddacewa a lokacin da manzon Allah yake da rai Allah sai ya bada amsa yake hafiztu min rasulillah abinda na iya haddacewa daga bakin manzon Allah da ma yaribuka ila ma la yaribuka akwai wata riwaya da ma yuribuka ila ma la yuribuka ko dai ka sanya ma ya'un bamma ko ka sanya ma ya'un fatha ko wace lugha ce sahihiya babu shakka ta tabbata a hadisin annabi muhammad amma ka karanta shi da fatha shine abin da yafi shahara cikin hadisai ingantattu da ma yaribuka ila ma la yaribuka ya tika ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka duk da cewa kowannen su ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa inna sidqa tuma'ninatun domin kuwa ita gaskiya nutsuwa ce wa innal kadhiba ribatu kuma lalle ita ƙarya kokonto ce karshen hadisi kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto fa inna sidqa tuma'ninatun saboda ita gaskiya nutsuwa ce wa innal kadhiba ribatun kuma lalle ita ƙarya kokonto ce rawahu an-nasa'i bi sanadihi an abi al-hawra wa qala al-hasan akwai wata riwaya kuma har yanzu cikin hadisan da al-hasan bin ali ya ruwaito idan kana jin hadisin al-qunut allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت wannan hadisin yana cikin hadisan da al-Hasan bin Ali ya iya haddacewa daga bakin manzon Allah dalilin haddace wannan hadisi kuwa saboda annabi ya karantar da shi ne addu'a ta musamman a matsayinsa na jikan shi ya rika yin wannan addu'a idan ana yin al-qunut na witri a lokacin azumi yana fadan shekara 7 manzon Allah ya bar duniya amma fa kafin annabi ya bar duniya ba ɗansa ba jikansa ma sai da ya karantar da shi sunna jama'a mu lura da tarbiyya dan shekara 7 manzon Allah ya koya masa addu'an da zai rika yi idan ana yin al-qunut allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت. الحسن بن علي علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر. منظر الله دي يكرنت دني وأن كلمومي الدنجة ينسو ألوك تندنكي القنون mutun nawaye ke karantar da ɗansa in ya zo kwanciya, ga ladubban kwanciya ga irin zikiri da ake yi, mutun nawaye ke koyar da ɗansa irin addu’an da ya kamata ya yi a lokacin da yake sallah. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ‘ya’yansa ba hatta jikokinsa sai da ya karantar da su kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan akwai hadisin Al-Hasan bin Ali wanda ya ruwaito shi da kansa, wannan hadisin ya inganta. Yana cikin sahihu targhib yace na kiyaye ina dan karami wata rana ja'a rajulun ila annabi, wani mutum ya zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da mutumin nan ya taho sai yace inni jabalun wa inni da'if, ya rasulullah zan gaya maka gaskiya game da al'amarina, ni mutum ne matsoraci ban san tafiya yake. Inji wannan mutum gaskiyan al'amari game da ni mutum ne matsoraci, sannan kuma rago, ina da tsananin tsoro kuma gane da ragwantaka. Me za ka koya ne wanda zan yi? Fa qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace haluma ila jihadin la shaukata fi, to zo mu tafi wani jihadi wanda babu ko kaya a cikinsa. Wannan jihadi shine al'aikin haji. Idan ba ka iya tafiya jihadi saboda kai rago ne, sannan wato kana da tsananin tsoro, to ka tafi aikin haji. Aikin haji shine jihadin ragwaje. Hadisin ya inganta daga bakin Al-Hasan bin Ali, shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisan waɗannan su ne waɗanda suka inganta. Babu shakka akwai hadisai da ake jinjinawa gare shi, amma galibinsu ba su inganta ba. Wannan hadisi na Al-Hasan bin Ali, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, yana da fa’idoji da dama. Wannan dalili ya sa al’imamu Nawawi ya sa shi a cikin waɗannan hadisai na arba'una hadisi. Ɗaya daga cikin fa’ida wanda wannan hadisin yake nuna maka shi ne, addinin Musulunci la yuridu min abna'ihi an yakunu fi shakkin wala qalaqin. Musulunci bai son musulmi ya zauna cikin shakka, ba a son musulmi ya zauna cikin taraddudi. Saboda haka Annabi ya ce da ma yaribuka ila ma la yaribuka, ka bar abin da kake kokwanto zuwa ga abin da baka kokwanto, bikhilafi ghairi, in banda musulunci babu addinin da ke iya yin kalubale kamar haka. Me ake nufi? Annabi ne ya baka garanti ka yi riko da abin da baka kokwanto, ka bar duk abin da kake kokwanto. In banda musulunci babu addinin da zai baka go ahead har in kana shakkarsa, to ka bar shi ya zama. Addinin musulunci kadai yake da wannan garanti. Shi yasa manzon Allah ya tabbatar muku cewa ku bar abin da kuke kokwanto zuwa ga abin da ba ku kokwanto. In banda addinin musulunci dan uwa, babu mutumin da zai rike wani addini a duniya ba tare da a zuciyarsa akwai shakka ba. Babu wannan addini. Kuma na tabbata da za a yi ƙuri'a cikin masallacin nan, wanda yake shakkan addinin musulunci gaskiya ne ya ɗaga haka, wallahi ina tabbatar da cewa da wuya a samu kashi ɗaya cikin ɗari musulmin da ke shakkan addinin da yake riƙe da shi, yana da wuya ka samu, mawuyacin gaske. Don haka manzon Allah yake cewa ka bar duk abin da kake kokwanto zuwa ga abin da baka kokwanto. Domin musulunci addini ne na gaskiya, bai yiwuwa ka riƙe shi kana ma shakka. Amma misali, in ka dubi addini kamar na Kiristiyaniti, me Allah ya faɗa mana a suratul nisa'i aya 157, wa qawluhum inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, sai yace ne wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin min, waɗanda ke saɓani game da Annabi Isa, wallahi suna nan cikin shakka game da al'amarinsa. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina. Kuma yana da kyau ma mu sani, babu mai shiga aljanna idan cikin zuciyarsa akwai shakkan addinin musulunci. Babu wannan mutum. don haka manzon Allah yake cewa ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka, abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto, domin ka'ida ce babu mai shiga aljanna alhali zuciyarsa akwai kokonto game da addinin da ya rike. Ka duba karshen suratu Saba'i, wa hila bainakum wa baina ma yashtahun, ana shamaki tsakaninsu da abin da suke ta sha'awa. Mai musulmi yake sha'awa a duniya, babban sha'awar musulmi a duniya ita ce a samu makomarsa a lahira ta zama aljanna. Aya wadatar wa bawa matukar wannan imanin ba a gina shi akan yaqini ba, ba Allah madaukaki baya aiki da zato, baya aiki da shakka, baya aiki da arriba. Don haka duk mutumin da ya tashi a lahira da wani addini wanda babu yaqini akan sa Allah ba zai karba ba. Ka duba suratul hujurat aya ta 15, innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, masu imani na gaskiya waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa, yace thumma lam yartabu, su ne fa waɗanda sun yi imanin da Allah da manzonsa, thumma lam yartabu, sannan ba su yi kokonto ba, sannan ba su yi kokonto ba. Ashe kenan wanda ti yayi kokonto imanin banza yake da shi. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, Allah yace ulaika humus sadiqun, waɗannan su ne masu gaskiya. Waye mai gaskiya? Wanda yayi imani da Allah, yayi imani da manzon Allah, thumma lam yarkab, sannan ba a samu suna kokonto ba. Don haka sharadi ne fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunuhum lam yarkab, ai lam yashukku. Wa amma al-murtab fa huwa min al-munafiqin, duk musulmin da aka samu cikin zuciyarsa akwai kokonto game da addinin musulunci, wannan mutumi ba musulmin kware bane, yana cikin munafikai wal iyazu billah. A suratul tauba haka Allah ya faɗa aya ta 45, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun, munafikai su ne waɗanda ba sa ɗaukan umarnin Allah da kuma manzon Allah, waɗanda ba su imani da Allah, ba su imani da ranar ƙarshe, waɗannan su ne ake samun zukatansu suna taraddudi, ana samun kokonto game da imaninsu a cikin zuciyarsu. Ga hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya rawaito Kitabul Iman, yana cikin Musnad na al-Imam Ahmad, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kun ga kalman nan wanda ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, la yalqa Allahu bihima abdun, babu bawa da zai haɗu da Allah da wannan kalma, gairu shakin fihima, sharadi kar a samu fa yana kokonto. In ji manzon Allah, a tashi a lahira ka haɗu da Allah kana riƙe da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, aka ɗauki kalmar aka auna ta a sikeli, ba a samu kokonto a ciki ba. Annabi ya ce illa da khalal janna, ƙarshen al'amarinsa zai shiga aljanna. Duk musulmin da ya tashi a ranar alƙiyama kalmar shahada ta tabbata, babu shakka a cikinta, wannan mutumi dan aljanna. Wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yalqa Allahu bihima abdun, babu bawan da zai haɗu da Allah da waɗannan kalmomi guda biyu, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, gairu shakkin fihima, babu shakka game da al'amarin waɗannan kalmomi, ya sadu da Allah da kalmar shahada kuma baya kokonto a kansu. Fa yuhjabu anil janna, a ce kuma an hana shi shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai yiwu ba. Don haka Ibnul Qayyim al-Jawziyya yace cewa huwa min al-imani bi manzilati ar-ruhi min al-jasad, yaqini, kawar da kokonto daga zuciya, matsayinsa a imani kamar matsayin rai ne a jikin dan adam. Idan aka samu imani, wannan imanin ya zamanto babu yaqini a cikinsa, wato akwai shakka, akwai riba, akwai kokonto cikin wannan imanin, to wannan imanin kamar matacce ne, bashi da tasiri. Inji Ibnul Qayyim al-Jawziyya, Allah ya ji kansa, wa bihi tafadala al-arifun. Ibnul Qayyim yace in kaji wani malami a tsawon tarihi ya samu wata daraja ta walittaka,
to ka tabbata dalilin ba a samu shakka a zuciyarsa ba ce, ba wai aikinsa ba, dalilin zuciyarsa ta samu tsafta, imaninsa babu shakka a cikin shi, dalilin wannan imani da ya samu daraja. Wa bihi tafadala al-arifun wa bihi tanafasa al-mutanafisun. Har ma Ibn al-Qayyim yace idan ka ji wasu mutanen ƙwarai suna gasa ta wajen ƙoƙarin neman lahira, to gasar da suke shine Allah ya sa su tashi a kiyama a zuciyarsu babu shakka cikin imaninsu. Wa ilaihi shammara al-amilun. Ibn al-Qayyim yace in ka ga maza sun wato sun sha damara, an zage damtsi, ana ƙoƙarin aiki ba dare ba rana, in dai mutanen ƙwarai ne, to za ka samu ƙoƙarin da suke shi ne imaninsu ya tabbata cewa babu shakka a cikinsa. Wa amalul qaumi innama kana alayhi wa isharatuhum kulluha ilayhi. In ka dubi ayyukan sahabbai zuwa ga tabi'ai, malaman farko, gaba ɗaya aikinsu ƙoƙari suke su gina shi akan imanin da babu shakka. Wa idza tazawwaja as-sabr bil yaqin. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace to idan Allah ya taimake ka, imanin ka ya tabbata babu kokonto a cikin sa, sannan kuma sai har ka daura masa aure, shi imanin naka ka masa aure da hakuri, wato ka sama mar mata ita ce hakuri, kaga kenan imanin ka yana da yaqini, yaqinin nan ka sama masa mata ita ce hakuri, to za a samu ɗa da za a haifa, wacce ɗa za a haifa, al-imamatu fi ddini, za ka samu shugabanci a addinin musulunci. Bi ma'ana in ka samu shugabanci a addinin musulunci, ka'ida ne a sa ka cikin waliyan Allah. Me ya dalilin samun walittaka? Na farko, yaqini na zuciya, ka wadda dukkan wata shakka da ke zuciyarka, ka tabbata ba ka da shakkar maganar Allah, ba ka da shakkar maganar manzon Allah. Na biyu, a same ka da hakuri. Hakuri domin shi ne za ka amfani da shi ta wajen bin umarnin Allah da na manzon Allah. Ka yi kaza sai ka yi hakuri ka yi, ka bar kaza sai ka yi hakuri ka bari. To a same ka da yaqini, sannan da hakuri na bin umarnin Allah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce to za ka samu haihuwan ɗa, sannan shi ne walittaka cikin addinin Allah. Me hujjarsa? Allah ne ya faɗa a Qur'ani, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah ne ya faɗa yace mun sanya su shugabanni. In aka ce shugabanni, ba shugabanni na duniya ba, dan an baka mulki wannan ba shugabanci ne na ƙware da mutanen ƙware suke fatan su samu ba. Mutanen farko in aka ba su gudu suke, wallahi da yawa an daure su saboda an ba su muƙami sun ki karba. Ka dubi tarihin su Imamu Malik, ka dubi tarihin su al-Imamu Ahmad bin Hanbal, tarihin malaman sunna magabata, waɗanda an ba su muƙamin sun ce ba mutu, saboda shugabanci yana tare da haɗurra masu yawa. Wani irin shugabanci Allah yake magana a nan? Shugabanci na al'amarin addini, walittaka cikin al'amarin addinin Allah, a zaɓe ka a sanya ka cikin waliyan Allah. Allah yake mun sanya na farko a dalilin haka, lamma sabaru, lokacin da suka yi haƙuri. Don haka dole ne ka yi haƙuri kafin ka zama waliyin Allah. Wa kanu bi ayatina yuqinuna, sannan sun kasance suna yaqini game da ayoyinmu. Suna yaqini game da ayoyinmu, wato suna da tabbaci babu kokonto a zukatansu. Don haka in ka dubi Al-Qur'ani, in ana maganar wake amfana da shi, to ka bada amsa, wanda ya kai daraja ta walittaka shi yake amfana da Al-Qur'ani. Duk inda kake jin daɗin Al-Qur'ani, wallahi ba ka samun cikakken daɗi sai lokacin da ka kai daraja ta waliyin Allah. Wace ce wannan daraja? Martabar da za a wayi gari zuciyarka babu shakka, duk abin da Allah ya faɗa ka yarda. Allah ne ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, wa huwa asdaqul qa'ilin wa fil ardi ayatun lil muqinin. Allah ya ce a duniyan nan akwai ayoyin Allah, amma ba kowa yake amfana da su ba, sai masu yaqini waɗanda zukatansu babu shakka. Wa khassa ahla al-yaqini bil huda wal falahi min bain al alamin. Da Allah ya dauko Al-Qur'ani suratul baqara yana bayanin su waye za su tsira, sai ya ce wal ladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun.
waɗanda suke imani da littafin da aka baka ya kai Muhammad suna imani da littafin da aka saukar kafin zuwanka game da lahira hum yuqinuna suna tabbatarwa ba sa shakka gani suke kamar lahiran ma ita ce gaskiya duniyan nan mafarki ce sun fi yadda da abin da ke wajen Allah fiye da abin da ke hannun su shine Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke kan shiriya ta Allah maɗaukaki kuma waɗannan su ne waɗanda suke tsira a ranar tashin kiyama lokacin da Allah ya tashi ba da labarin ƴan wuta me yasa aka sa su a wuta sai ya ce wa idza qila inna wa'adallahi haqqun wa sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma sa'atu inna zunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin abinda yasa aka sanya ƴan wuta a cikin wuta Allah ya ce idan aka ce musu sa'ar ƙarshe za ta zo duniyan nan za ta tashi la rayba fiha ba kokonto akai sai su ce ma nadri ma sa'a mu ba mu san abinda ake nufi da ƙarshen duniya ba inna zunnu inna za illa zanna mu dai zato kawai muke ba mu da tabbaci game da al'amarin kiyama wa ma nahnu bimustaqinin mu ba masu tabbatarwa bane game da wannan don haka al yaqin ruhul a'mal in kana neman rai na aikin musulmi to shine al yaqin a samu tabbaci a zuciyarka dukkan wani aikin da dan adam yayi matkar babu yaqini wannan aikin banza ce shi yasa manzon Allah yace da ma yaribuka ila ma la yaribuka kaga kalmar karama ce ka bar abinda kake kokonto zuwa ga abinda baka kokonto saboda in ma baka bar shi ba aikin banza kake Allah shi sa mu gane sai dai akwai kuskure kuskure da jama'a suke yi ta wajen fahimtar kalmomi guda hudu waɗanda suka zo a cikin alqur'ani wanda galibin littafin tafsiri ma in ka bude zaka ga kuskure akasari yadda malamai suke bambanta kalmomin nan guda hudu shi ko annabi magana da yake akan kalma guda ce ar-raibu kalma ta ar-raibu ta zo cikin alqur'ani kalma ta ash-shakku ta zo cikin alqur'ani kalma ta az-zannu ta zo cikin alqur'ani kalma ta al-waswas ta zo cikin alqur'ani kalmomi guda hudun nan me bambancin su akan wace kalma annabi yake magana shin wannan magana ta manzon Allah ka bar abinda kake kokonto zuwa ga abinda baka kokonto yana daukan ma'anar shakka yana daukan ma'anan zato yana daukan ma'anan waswasi darasin mu na gaba insha Allah zamu bada amsa akai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana akwai tambayoyi zamu karanta su kafin mu tashi kafin mu karanta tambayoyin ina da matashiya ga ƴan uwa na farko yana da kyau in za a rubuta tambaya a rubuta guda in mutum ya rubuta tambaya ta wuce daya guda daya zan karanta kawai tunda dadewa na faɗi haka saboda tambayoyin suna da yawa sannan na biyu yana da kyau mu ringa auna irin tambayar da zamu yi akwai tambayar da takaitacciyar amsa ba za ta gamsar da kai ba saboda haka rashin rubuta ta ma shi yafi kamata yayi a ce ka tashi takanas ka nemi izinin malami in ya baka izini ka samu damar zama da shi ya fahimtar da kai akan wannan matsala domin matsaloli a girman su ba ɗaya bane akwai karamar matsala wadda kana iya tambaya ina hukuncin kaza irin wannan tambaya ce za ka rubuta amma kamar misali wanda zai rubuta tambaya ya ce ƴan shi'a suna cewa me yasa ku ahlus sunna ba kwa yin salatin manzon Allah a sujuda kaga wannan tambaya tambayar banza ce domin babu amsar da za a baka wanda za ta gamsar da kai in aka ce wani yana da awar ba a kaza wani yana da awar ana kaza muhawara ce kenan kafin a gamsar da kai sai an dauko hujjar wancan bangare an kawo a gwada maka da hujjar wannan bangare kamar yadda Bahaushe yake cewa sai an gwada sannan a sanna kwarai amma in ka yi mai irin wannan tambaya sai na baka amsa takaitacciya ba za ta gamsar da kai ba don haka don Allah mu ringa auna irin tambayoyin da zamu yi domin duk tambayar da hankali bai iya daukan irin ta gaskiya ba zan karanta ta ba mai wannan tambaya yace shin mu ahlus sunna Allah ka sa muna cikin su mu ahlus sunna dake garin Jos yadda ya dace mu hada kai da ƴan dariqa da ƴan shi'a akan abubuwa dake faruwa a garin Jos ina tunatar da mu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin silsilatu sahiha hadisi na 246 hadisi ya inganta daga bakin manzon Allah annabi yace uhsuli kullu man talaffaza bil islam duk wanda ya furta kalmar musulunci to ku kirga ku ce nawa ne inji manzon Allah hadisin nan ya inganta uhsuli kullu man talaffaza bil islam duk wanda ya furta kalmar musulunci yace shi musulmi ne manzon Allah yace to ku kirga shi cikin mutane na nawa ne wannan kuma aikin sa yana tsakanin shi da Allah saboda haka duk wanda yace shi musulmi ne dan me yasa kai ba za ka yarda shi din musulmi ne ba sai ka yarda musulmi ne sannan sai ka bude babuka na musulmai kowane babi da irin nashi sai ka ce ga babin irin wannan musulmin amma dai ka yarda yana cikin musulmai saboda manzon Allah yace a kirga shi cikin su Allah ya samu gani mai tambaya ta gaba yace game da sana'a na saboda annabi na bashi wanda ban da kwatankwacin abin da zan iya biya addu'a yake bukata to Allah ya nufe shi da iya biya wannan yace ina so in yi tambaya amma ba a darasi ba don Allah ya halatta mace mai haihuwa duk shekara ya halatta ta yi amfani da kwaya ko allura don samun tazara a tsakanin haihuwa saboda tana haihuwa duk shekara babu laifi dan an samu tazara tsakanin haihuwar yaro zuwa yaro babu laifi haka kuma babu laifi dan an yi amfani da komai da wanda zai amfani da condom da wanda zai amfani da kwaya da wanda zai amfani da allura duka babu laifi amma akwai sharuɗa sharadi na farko dole sai ma'auran dukkan su sun amince saboda yana da haƙƙi a kanta kamar yadda take da haƙƙi a kansa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna don haka ba daidai bane mace ta sha wani wata kwaya ko ta yi wani allura ba tare da izinin mijinta ba ita ne ba ta son haihuwa duk shekara babu mamaki shi inda za a dinga samun tagwaye ma duk shekara yana so don haka yana da haƙƙi na samun haihuwa kamata yayi a ce akwai amincewar sa akan haka sannan na biyu tabbacin wannan abin baya cutarwa saboda Allah madaukaki ya haramta mana kisan kawunan mu wala taqtulu anfusakum duk wani abin da zai iya kisa to haramun ne musulmi ya amfani da shi ba kuma kisa kawai ba ko da zai cutar domin akwai kwayoyi da kuma allurai da akan yi amfani da shi wanda muna jin hatta likitoci suna cewa ba kowa ya kamata a ce yayi amfani da shi ba sai an gwada jini ne da sauransu kafin a ce ga irin maganin da ya kamata mace ta sha saboda tazaran haihuwa din sannan da yawa kuma alluran da kuma kwayoyin sukan haifar da wasu illoli wasu matan daga baya suna neman haihuwan abin ya gagara wasu matan bayan sun gama shayarwan suna son su samu haihuwa sai jini ya yanke duka ire-iren waɗannan matsaloli sukan zo ko kuma ka samu mata sun yi jiki ko su samu hawan jini to ire-iren waɗannan magunguna haramun dukkan wani magani da zai iya haifar da cuta haramun ne musulmi ya amfani da shi amma matukar akwai amincewar ma'aura sannan abin bai kisa bai cutarwa na uku na ƙarshe shine bai da wato wata illa ta sashin shari'ar musulunci musulunci bai haramta shi ta wani gefe ba anan halal ne dan an samu tazara tsakanin haihuwa zuwa haihuwa tazaran nan da aka fada kari ya wuce abinda shari'a ta kayyade na samun haihuwa tsakanin yaro da yaro ka duba fatawar lajnati da'ima mujallal na 19 shafi na 300 mai tambaya ta gaba yace ina neman ingancin hadisin sallar walha tana da hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba suna da yawa akwai wani littafi da ake kiransa bughyatul mutatawwi littafin da aka rubuta akan sallah ta nafil filu wadanda suka inganta a sunna yana da kyau mu mallake shi, ko kuma ka nemi majmu'u fatawa mujallal na 22 shafi na 283. Sai wannan ke cewa me ya fahimta game da salatul fati. Salatul fati baya cikin salatoci da annabi Muhammad ya karantar a rayuwarsa. Lokacin da Allah ya umarni inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sahabbai sun tambayi annabi Muhammad ya rasulullah ya za mu yi maka salati, ashe da a ce mutum yana da damar ƙirƙiro salati? Da sahabbai ba su yi tambaya ba. A wannan lokaci manzon Allah ya ba su amsa, ya karantar da su yanda ake salati, ya ce musu qulu ku ce kaza. Sahabban nan nashi kaf larabawa ne, sun iya tsara larabci, suna iya tsara salati ga manzon Allah. Amma annabi sai da suka tambaye shi yaya za mu yi, manzon Allah ya ce ga yanda za ku. Ta yaya za ka bar magani daga asali abinda manzon Allah ya karantar, har kuma ka kai ɗaukan wani salatin da ba annabi ne ya zo da shi ba? Ka duba fatawar Lajnatu Da'ima mujallal na 2 shafi na 350. Mai tambaya ta gaba ya ce a wani wata annabi Muhammad ya fi yawaita salati bayan watan azumi sallallahu alaihi wasallam? A watan Sha'ban shi ne watan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita azumi, don haka shaitan ba zai taɓa rabuwa da musulmai ba har zuwa mutuwa. Watan da ba a son ka yi azumi sai ya ce ku kama azumi, kuma ya zuga tsofi, sai ya kira watan da suna azumin tsofi. Kaga tsoho ya dage ka'in da na'in yana azumi ba ƙaƙƙautawa. Watan da ya kamata ka yawaita azumi sai shaitan ya ce a wannan sallan tsofi. Kadi fa watan Sha'ban da ya kamata a yawaita azumi sai shaitan ya ce a wannan wata ne na sallan tsofi. Kaga su huta sun wahala a aikin banza, watan da ya kamata su yi ba su da lada. Duba al-mawsu'atu al-fiqhiyya al-muyassara mujallal 3 shafi na 253. Duk da haka ba a kayyade adadin kwanaki da ya kamata kai azumi a watan Sha'ban ba, illa dai ana son a yawaita. Ne tambaya ta gaba, yaya azumin tsofi? To kaji kuma magana da muka gama kenan. Azumin tsofi bai inganta ba. Ka duba irwaul galil hadisi na 958. Mai tambaya ta gaba, shin ya halatta mace mai saida abinci ta sayar wa kafirai da rana a cikin watan Ramadan? Mace musulma ta sayar ma kafirai abinci da rana a watan azumi? Idan abincin dafaffe ne haramun ne, amma idan ɗanye ne halal ne. Halal ne ka sayar ma kafiri ɗanyen abinci ya je ya dafa, ya zo ya sai magi gunka, ya auri shinkafa, ya sai doya, wannan babu laifi. Amma ka shirya abincin ka girka don kafiri ya ci cikin azumi haramun ne. Ka duba Nihayatul Muhtaj mujallal na 5 shafi na 274. Mai tambaya ta gaba, shin karkasuwa da annabi ya ce musulmai za su yi shine irin fahimtar kowa? Fahimtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma za ta kashe 73, akwai wata fahimta da ta wuce wannan? Idan manzon Allah ya faɗa, ai babu wata fahimta ga musulmi illa ya ɗauka kawai. Idan manzon Allah ya faɗi magana, abinda ake so ga musulmi at-sam'u wa ta'a, ba maganan fahimta ba. Annabi ne ya ce al'umma za ta kashe 73, don haka ba maganan fahimta a kai. Allah ya sa mu gane. Wannan ya ce idan mutum ya gina masallaci a unguwarsu domin neman alkhairi da yake cikin wannan aikin na gina masallaci, sai ya zama mutanen unguwar suka mayar da wannan masallaci zuwa gurin yin bid'a, to yaya zaman ladar shi wajen gina masallacin ya kasance? Yana da lada, don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya gina masallaci Allah zai gina mar gida a cikin gidan aljanna. Sannan kuma akwai aiki guda da yake gabansa in bai mutu ba, aikin kawar da barna. Wajibi ne ya kawar da barnar da ake yi a masallacin. Duba mujalla na 31 fatawar Lajnatu Da'ima shafi na 258. Mai tambaya ta gaba ya ce zuriyar Banu Nadir na Yahudawa da muka yi karatu wancan mako, Yahudawan da suke garin Madina, Banu Nadir, ya ce zuriyarsu sun musulunta ko kuwa ba su musulunta ba? Ba su musulunta ba. Hasali ma zamanin Sayyidina Umar ya kore su gaba ɗaya, Yahudawa sun bar ƙasar Saudiya kwata-kwata, Allah shi kara masa yarda. Me tambaya ta gaba yace a cikin hadisin kiran sallah mai kiran sallah yace hayya ala salah da kuma hayya ala falah shin kai da kake sauraro zaka maimaita ne ko kuma zaka ce la haula wala quwwata illa billah wannan tambaya tana da ma'ana kwarai yana daga cikin matsaloli da aka samu sabanin fahimta kamar kashi uku na malaman sunna Allah ya musu rahama kashi na farko suna cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al mu'adhdhin faqulu misla ma qala koko idza sami'tum al mu'adhdhin faqulu misla ma yaqul in kun ji ladan yana kiran sallah ku fadi irin abin da yake fada to sannan kuma aka samu wasu hadisi da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan ladan yace hayya ala salah da kuma hayya ala al falah kace la haula wala quwwata illa billah to game da hada waɗannan hadisi kashi biyu malamai fahimtar su ta zo kashi uku na farko suna cewa bai kamata a dauki wancan maganar hayya ala salah hayya ala falah a ce la haula awjan ba a dauki magana ta fari wanda ita ce hadisan ta suka fi yawa qulu misla ma yaqulu al mu'adhdhin ko fadi irin abin da ladan ya fada wannan shine mafi inganci hadisan su sun fi yawa to da yawa akwai malaman da suka tafi akan wannan fahimta idan ladan ya fada wata kalma kai ma sai ka fadi irin ta illa iyaka na biyu suka ce zaka hada su saboda aiki da hadisan kashi biyu wato kare in ka ce in yace hayya ala salah sai ka ce hayya ala salah kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah kaga fahimta biyu kenan na uku suka ce la bai kamata a hada sunna guda biyu da suke mahalli guda ba kamar da karatu mai gabata idan aka samu annabi ya karantar da ayyuka guda biyu a mahalli daya malaman sunna suna cewa kuskure ne ka hada ayyuka biyu nan a mahalli guda sai dai ka ringa caccanzawa kamar misali idan aka samu azkar daban-daban na ruku'i subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh an samu zikiri kuma subhana rabbiyal azim to bai kamata ka hada su wuri guda ba kace subuhun quddusu rabbul mala'ikati war ruh da kuma subhana rabbiyal azim la kuskure ne tunda dukkan su zikiri ne na ruku'i sai dai ka dauki guda kai amfani da shi a wannan ruku'i din in ka taho wata ruku'i ka dauki wata ko kuma a wannan sallah kai amfani da wannan lafazi a wata sallah kai amfani da wani lafazi ka ringa caccanzawa wannan fahimta kashi uku kenan fahimtar da tafi dacewa ita ce fahimta ta karshe wato wani lokaci idan ladan yace hayya ala salah kai ma kace hayya ala salah hayya ala falah kace hayya ala falah wani lokaci kuma idan yace hayya ala salah kace la haula wala quwwata illa billah hayya ala falah la haula wala quwwata illa billah amma karka hada hayya ala salah da la haula wala quwwata illa billah a mahalli guda duk da cewa in kayin akwai wadanda suke da wannan fahimta amma hakika fahimtar su bata da inganci ka duba al-qamarul mustatab littafin Muhammad Nasiruddin al-Albani wanda yake kan rubutawa Allah ya kawo ajalinsa bai gama ba mujallal na farko shafi na 171 mai tambaya ta gaba yace akwai karin bayani game da wanda yayi azumi a wannan wata na Rajab kenan ina ga mun gama bayani ai karin bayani shine babu laifi kai azumi a wannan wata na Rajab a watan azumin tsofi babu laifi kai azumi wannan irin azumi irin wanda ka saba yi a kowane wata dama kana yin litinin alhamis to in ma Rajab ya tsaya karka bari dama kakan yi kwanaki uku a wata in watan Rajab ya tsaya karka bari amma in ba dama can kana da wani azumi bane to karka tsiro wani azumi don watan Rajab ka duba majmu'u fatawa mujallal na 25 shafi na 290 magana akan tahiyya wajen assalamu alayka ayyuhan nabi da kuma assalamu ala nabi wanne ne za mu yi aiki da shi duk wanda ka dauka daidai ne wannan yana daga cikin ikhtilafut tanawwu da muka ringa bayani akan su a kowannen su ya tabbata daga sahabban annabi Muhammad ka duba irwaul galil hadisi na 325 yaya matsayin wanda ya saba wa Allah cikin wannan watannin guda uku da aka littafta wato watanni masu alfarma kenan ina ji yana nufin watan Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram, sannan da watan Rajab, yana tambaya akan wanda ya yi zunubi a cikinsu. Mun riga mun yi bayani cewa zunubi a cikin waɗannan watanni, laifinsa ya fi girma akan zunubi a cikin sauran watanni. Wannan kuma ya ce, mutum da ya fidda zakka ya kai ƙauyensu, ya raba musu. Ina hukuncinsa, mutum ya fitar da zakka ya ɗauke ta daga garin da yake kai ƙauyensu. Babu shakka wannan kuskure ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura sahabbansa zuwa ƙasar Yaman, yana cewa ka ba su labari akwai zakka da ta wajaba a kansu, tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim, za a karɓa wajen mawadatansu a mayar wa talakawansu. Don haka zakkar Abuja ta talakan Abuja ce, bai kamata a kai wani ƙauye na arewa ba. Ga zo fatawar Latinatu Da'ima mujallar na 9 shafi na 416. Wannan ya ce, yaya in mutum ya tsaya sallah ina ya kamata ya kalla? Babu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi ya tsaya sallah daga farkonta har ƙarshenta, babu inda yake kallo face wurin sujuda. Tunda ya fara sallah har ya gama, babu inda yake kallo face inda yake ɗora goshi wajen sujudarsa. Ka duba sharhu sahihi Muslim mujallar na 5 shafi na 81. Yana da kafaran azumi kwanaki 60. Mace ce kai take da kafaran azumi kwanaki 60, tana cikin yi sai haila yake to mata. To yaya kafaran nata? Idan mace tana kafara sai haila ta fito mata, za ta dakata daga lokacin da hailan ya fito mata zuwa lokacin da hailan ya ɗauke, yana ɗaukewa washegari za ta tashi da azumi. Ka zo majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 139. Za ta ci gaba da azumi, za ta ɗora, ba wai za ta sake farawa ba. Amma in ta ki ci gaba daga washegarin, to abin da ta yi da ya rushe, sai ta sake ɗaukowa daga farko. Haka nan wanda yake kafara sai wata Ramadan ya zo, dole ya dakatar da kafararsa ya shiga azumin Ramadan. Amma ana sallah washegari, dole ya ci gaba da kafara. Da kuma wanda rashin lafiya ya same shi, dukkansu matsayinsu guda ne. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Our Rob, our first. واتو كمان مثالي لو كتشين دمتي يزو الدعاء. إذن يهد هنوانسا zai gama addu'an zai yi tofi cikin hannuwan kafin ya shafa, to kaga wannan sai a samu masu fahimtar ana shafa fuskan tukuna kafin ma a zo kan maganar tofi. Ala kulli halin, bid'a ce yin tofi a hannu kafin ka shafa addu'a, sai fa idan addu'an nan za ka yi ta ne a lokacin kwanciya, wanda ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana hada hannuwa a yi tofi ciki a karanta kula'uzai a shafe jiki, wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah. Haka nan kuma ana addu'a ana shafa jikin mara lafiya, wannan ma ya tabbata a sunnar manzon Allah. Amma bayan ka gama addu'a ka yi tofi kafin ka shafa, wannan ba shi da asali a sunnar manzon Allah. Mai tambaya ta gaba ya ce, menene laifin wanda aka rene shi da haram? A cikin karatunmu na 40 hadis mun yi magana hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wani ya yi doguwar tafiya yake roƙon Allah, amma kuma gashi an ciyar da shi haram. To shi ne mai tambaya yake cewa me ye laifinsa tunda ciyar da shi aka yi? Babu shakka akwai laifi. Ka tashi ka girma sai ka tarar da cewa mahaifinka sana'a ta haramun ce, ka ci gaba da cin abincin mahaifinka a wannan hali, bilhaƙiƙa ba ka da uzuri gaban Allah a ranar tashin kiyama. Yana da kyau mu dubi ayoyin Alƙur'ani da Allah ke maganar za a saka wasu a wuta, Allah ya ce ukhshurul ladina zalamu sai ya ce ne wa azwajahum akwai alaran ma ku tara azzalimai wa azwajahum da matansu ashe baki da uzurin ki ce miji na sana'ar haram shi yake aikin haram ba ni ba dan kashin magana Allah ya ce wahduhum ila siratil jahim amma lokacin da yaro yake karami mahaifinsa yana sana'a ta haram yana ciyar da shi malamai suna cewa Allah bai kama shi da laifi a wannan lokaci kazo wa mawsu'atul kabaya al-fiqhiyya mujallad na 7 shafin 600 da 78 har ma ana cewa idan bai samu madafa ba babu laifi dan ya ci abincin mahaifinsa a wannan hali mai tambaya ta gaba yace yaya lokacin da aka binne mamaci sai wani malami ya daga hannunsa yana addu'a mutane suna amsawa babu shakka bashi da asali yin haka mun yi bayani a karatu da ya gabata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bayan an gama binne mamaci a masa addu'a a nema masa gafaran Allah yaya ake addu'a nan kowa yake makansa amma wani yayi ana amsawa bashi da asali a sunnar manzon Allah kada wa fatawa janaiz na Muhammad ibn Salih al-Usaymin shafi na 50 mai tambaya ta gaba yace don Allah shin ya halatta mutum ya karanta alqur'ani dan biyan wani bukatar wani mutum wato malami ya zauna aikin sa shine ya zo a biya shi ya sauke alqur'ani dan wasu bukatu na mutane wannan bid'a ce babu shakka ka duba fatawar lajnati da'ima mujallal nabi shafi na 482 da mujallal na 15 shafi na 101 da tashihud du'a shafi na 295 ne tambaya ta gaba yace don Allah a wani wurare ne ake daga hannuwa yayin kabbarori a cikin sallah babu shakka kabbara ta sallah ta samu hadisi kamar kashi uku akwai waɗanda suke da fahimtar zaka daga hannu kawai lokacin kabbaran harama shi kadai kamar masabar al-Imam Malik Allah ya ji kansa daga kabbaran harama ba a sake daga wannan yana da hadisi babu shakka sannan hadisi kashi da biyu wanda yana cikin sahih al-Bukhari sahih Muslim da kutubus sunna shine ana daga hannu lokacin da za a yi ruku'i da lokacin da aka dago daga ruku'i shikenan kashi na biyu kenan sai hadisi kashi na uku shine duk sa'ilin da zaka ce Allahu Akbar a sallah ka daga hannu inda kulli takbir duk sa'ilin da zaka yi kabbara ka daga hannu kashi na uku kenan wannan ya samu hadisi in ka duba wato al-mawsu'atu fiqhiyya al-muyassara mujallad nabi shafi na 6 zaka ga hadisi haka nan irwaul galil muhammad nasiruddin al-albani ya tattaro hadisi yayin magana akan su to yadda muka yi bayani kashi uku din nan haka nan darajar su take ta wajen karfi kabbaran harama ittifaqan babu wanda bai san cewa wajibi bane tilas ne a sallah nabiyu daga hannu lokacin ruku'i da dagowa hadisan su sun fi karfi sannan na uku daga hannu duk sa'ilin da zaka yi kabbara darajar hadisin wadancan na ukun bai kai na biyun ba na biyun bai kai na farkon ba don haka na farkon shine kadai wajibi in ka bar sauran ba a cewa kai laifi Allah ya samu gani shi kuma wannan yace ana idan aka binne mutum ana tura kasan gabas ne ko kuwa na yamma wannan mutane ke rudu bayan an binne mutum ana cewa ba za a fara binne shi ba sai an kawo kasar gabas kafin ta yamma ko a fara sa ta yamma ko kafin ta gabas wato wannan bashi da asali cikin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa dai akwai waɗanda suke ganin yin haka da hikima saboda idan aka fara mai da kasan waje sannan na ciki aka mai da shi a ƙarshe wannan kabarin zai dade wani wata shuka ba ta fito kanta ba sannan kai da ka zo wucewa da kaga kasan jaki kaga ta canza da launin kasan da ke waje ka gane cewa wannan kabari ne saboda haka zaka kauce mata akwai hikima ga waɗanda ke cewa ai haka amma wasu ba su san da hikiman ba illa dai sun dauke shi al'adance har ma su mai da shi sharadi ya zama to tilas har a samu jayayya tsakanin musulmai wajen mayar da kasan kabari wanda kuma kuskure ne gaskiya kowace kasa aka mai da daidai ne Allah shi samu gari menene hukuncin daga hannu lokacin al-qunut a sallar tarawih sunna ce babu shakka kado fatawa lajina mujallal na 32 shafi na 73 menene ingancin addu'a tsakanin khutuba ta daya da ta biyu lokacin da liman ya zauna akan minbari To babu shakka akwai malamai da yawa da ke cewa hakan bid'a ne. Ba a yin wata addu'a lokacin da liman ya zauna a tsakanin kutuba biyunsa. Amma wasu malamai kuma suna da hujjoji da suka dogara da su akan cewa babu laifi. Sai dai nisantar hakan shahida cewa ka duba al-mahkamul matin shafi na 148 da kuma bid'a du'a shafi na 29. Yace shin aure na iya yiwuwa tsakanin mutum da aljani? Duka ga dai mun bude kofar tambaya, kowace tambaya ma sai a turo. Babu shakka akwai malamai da suke ganin babu laifi a samu aure tsakanin mutum da aljani. Akwai ka duba alamul jinni wash shayatin wani littafi. Zaka ga bayani da aka yi game da rayuwar aljanu da kuma yadda mu'amala tsakaninsu da mutane yake kasancewa. Akwai malaman da suke ganin aure yana iya shiga tsakanin mutum da aljani, amma galibin malamai suna tsawatarwa akan wannan matsala saboda yana kawo rudani. In ba ku misali da rudani shine mutum ya mutu sai kawai wani ya taho ina son magana da yan uwan mamacin nan, aka ce to zo. Mecece magana ka? Sai yace ni ne waliyin matar da wannan mamacin ya aura, ta turo ni in zo in karba mata gado. Wato waliyin aljana ya zo da nufin ya amshi gadon matar, kun gane? Ya za ka warware wannan matsala? Sai aka ce ku daina ma magana akan batun aure tsakanin mutane da aljanu. Mai tambaya ta gaba ya ce don Allah akwai wani hadisi ingantacce wanda ya nuna cewa idan mutum ya gama sallar farilla zai daga hannu ya yi addu'a? Ina ga kamar mun yi bayanin nan. Daga hannu bayan an gama sallah babu shakka babu inganci, amma kana iya addu'a bayan ka gama sallah ba tare da ka daga hannu ba. Wannan malamai duka sun yadda da shi, yana cikin fatawar Lajna Mujallal na 7 shafin 103. Tambaya ta karshe yace don Allah ka taimake ni da suna an yi min haihuwa, an haifi mace. To ya nemi sunan wata mata cikin matan Annabi Muhammad ko kuma yayansa? Bai kamata musulmi ya gama haihuwansa a samu gidan shi babu sunan matan Annabi Muhammad ko yayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko matan sahabbai ba. Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah gafarta mana kuskure da ya auku. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahul bihi. Away from him. For example, the man is in Abuja while the wife is in Zaria schooling. Definitely it is not good in Islam. Yana tambaya ko halal ne mutum ya kyale matarsa ta tafi wani gari tana karatu? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mace ta yi tafiya ba tare da maharami ba. Ka duba sahihul Bukhari hadisi na 2391, sahihu Muslim hadisi na 1729, fatawar Lajnat ad-Da'ima mujallal na 17 shafi 399. Yace kai min addu'a, ina neman aiki shekara ta 5 kenan, Allah shi baka. Wannan kuma yace ya halatta a raba zakka a cikin masallaci, misali 50,000 a tsakanin mutane 5-6. Babu laifi ka raba zakka ko da mutanen sun kai 50 ko 100. Babu laifi ka bada zakka ga mutum daya. Duba fatawar Lajnat ad-Da'ima tambaya ta 2204. Wannan yace shin ya kamata musulmi ya auri kafira? Ina ga wannan mun yi bayani.